daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 1622 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masuware Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim a yau muke farancin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana amma 10 na safe a nan Washington DC. Yau Asabar 6 ga watan Janairun shekarar 2018 ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump zai gana da 'yan jam'iyyar Star Republican da ke majalisar dokokin kasar haɗe da 'yan majalisar zartawarsa. Malaysia ta ce ta amince Amurka ta ci gaba da neman jirgin nan nata da ya ɓace a shekarar 2014 mai lamba 370. Sojojin ruwan Amurka sun ce sun gano wani jirgin sama na haya da ya auka cikin tekun Philippines.
To a Najeriya an kai wani hari a ƙaramar hukumar Laude ke jihar Taraba wanda ya yi sanadin salwantar rayuka.
Mutane sun shigo da cewa su suna neman shanu sai suka ci gaba da kwane-kwane da kisan jama'a. Har yanzu haka a rikon da muke da shi sun kashe mutane fiye da 10 a garuruwan nan sun kona gidaje.
To a jamhuriyar Nijar kuwa kungiyoyin addini ne suka gudanar da wani taron fadakar da jama'a kan yadda wasu mutane ke fakewa da addini domin yada aƙidin haddasa fitina da rarrabuwar kawuna.
Da haka muke kiran wato al'ummar musulmi musamman iyaye da su kula da tarbiyyar ƴaƴansu. Kar da sunan addini a ja 'ya'yansu a saka su wata hanyar da bata dace da musulunci ba.
Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku da wasu kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Mausare, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump zai gana da 'yan jam'iyyarsa ta Republican da ke majalisar dokokin kasar haɗe da 'yan majalisar zartawarsa. Za su yi wannan ganarwar ce kuwa yau a Camp David domin duba muhimman batutuwan da gwamnatin za ta baiwa muhimmanci da ke da nasaba da majalisar dokokin ƙasa, ciki ko har da batun zaben wa'adi da za a gudanar cikin watan Nuwamba. Shugaba Trump ya ce za mu tafi Camp David da 'yan jam'iyyar Republican musamman ma manya-manyan sanatocinta domin ganin mun ciyar da Amurka gaba. Shugaban yana wannan kalamin ne a daidai lokacin da yake barin fadar White House akan hanyarsa ta zuwa wurin wannan taro. Hakuma mataimakin shugaban kasa Mike Pence da sauran ministoci da dama za su halarci wannan taron. Shugaban dai yana neman ƙarin wasu nasarori baya ga wanda ya samu na ganin ƙudurin nan na haraji wanda riga ya zama doka. Wasu daga cikin batutuwan da za su ɗauki hankali ko kuma su yi tasiri a wannan taron sun haɗa da batun kasafin kuɗi, kayayyakin more rayuwa, jin daɗin jama'a, batun shige da fice da kuma maganar zaben tsakiyar wa'adi. Yanzu ya zame wajibi 'yan majalisa su amince da wato kuɗin da za a yi amfani da su wajen tafiyar da gwamnati daga yanzu zuwa 19 ga watan nan da muke ciki domin kaucewa kulle tafiyar da daukacin ayyukan gwamnati. Sai kuma batun ɗaruruwan yaran nan da suka shigo Amurka ta ɓarauniyar hanya daɗa ko za a bar su ci gaba da zama ko kuma za a ce su san inda dare ya musu, shi ma wannan batu yana gaban majalisar dattijai kuma ana fatan za a tattauna shi a wurin wannan taron. Malaysia ta ce ta amince Amurka ta ci gaba da neman jirgin nan nata da ya ɓace a shekarar 2014 mai lamba 370. Ministan sufuri na ƙasar ta Malaysia Leon Tiong Lai ya faɗa yau Asabar cewa kamfanin da ke wannan aikin zai ci gaba da aikin ne akan yarjejeniyar nan na sai ya gano jirgin ne za a biya shi, amma idan bai gano ba to ba za a bashi ko sisin kwabo ba. Ministan ya ce haƙƙin gwamnati ne ta bada amsar inda wannan jirgi yake, idan dai ba amanta ba wannan jirgi mai ƙirar 777 ya ɓace ne akan hanyarsa ta Kuala Lumpur zuwa Beijing dauke da fasinjoji 239 kuma tun sa'in da ya ɓatan dabo kawo yanzu ba labari. Gwamnatocin Malaysia, China da Australia sun dakatar da aikin binciken wannan jirgi a cikin shekarar ta gabata, wato shekarar 2017, sai dai kamfanin na Ocean Infinity na Amurka da yake ci gaba da wannan aikin binciken ya faɗa yau Asabar cewa tuni jirginsa ya fara wa wani sabon lalube domin ganin ya amfani da wannan damar na yanayi inda yake jin zai iya gano wannan jirgin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. We'll be right back. Sojojin ruwan Amurka sun ce sun gano wani jirgin sama na haya da ya auka cikin tekun Philippines inda ya kashe matuka uku. Jirgin kira C212A na kamfanin Greyhound ya fada cikin teku ne sa'in da yake kan hanyarsa a ranar jajibirin cika ciki. Zai kai fasinja da wasu kayayyaki da ya dauka a filin jirgin da ke sansanin sojojin Amurka a Japan zuwa filin jirgin sama Ronald Reagan. Kwararru a harkan ninkaya ne aka bayo wannan aiki a cikin watan da ya gabata. A wata sanarwar da sojojin ruwan suka fitar sun ce tawagar nasu mai aikin binciken jirgin sun gano shi ta alamun nan ta na'uran kamo bayanai daga nesa. Jirgin na C2A ya fada a zurfin da ya kai taki 18,500 ne, wanda wannan shi ne mafi zurfin da aka samu a nan kusa-kusa. Sojojin ruwan suka ce tawagar masu wannan aikin za su dawo sansanin da suke wannan aikin cikin sati guda domin tattaro tarkacen jirgin zuwa bisa ganga. Suka ce za su yi duk abin da za su yi domin ganin sun dawo da tarkacen jirgin, har ma da ma'aikatansu da wannan hatsari ya rutsa da su. An samu nasarar ceto mutane 8:40 lokacin da jirgin ya yi wannan hadarin a cikin watan Nuwamba. Sai dai har yanzu ana binciken dalilin hadarin wannan jirgi. Babban kotun ƙasar Rasha ta tabbatar da dakatar da shugaban yan adawa Alexei Navalny daga shiga takarar shugaban ƙasa, wanda za a yi a cikin watan Maris mai zuwa idan Allah ya kai mu. Babban kotun ta amince ne da buƙatar hukumar zaben ƙasan, wato Central Electoral Commission a Turanci, na shawarar da ta yanke cewa za ta dakatar da Navalny saboda zargin da ake yi masa na aikata ayyukan ƙarya. Sai dai Navalny shi da magoya bayansa sun ce wannan dakatarwar ba komai bane illa tsakuran siyasa. Akan haka ne Navalny ya kira 'yan ƙasar da su fito domin gudanar da zanga-zanga a ranar 28 ga wannan watan kafin lokacin da za a gudanar da zaben shugaban ƙasan. Bayanai na cewa ga bisa dukkan alamu shugaba mai ci Vladimir Putin ne zai iya sake lashe zaben domin wani wa'adin shekaru 6 idan an gudanar da zaben a cikin watan Maris mai zuwa. Navalny ya ce Putin, wanda ya kwaye shekaru 17 kan karagar mulki a matsayin shugaban ƙasa da prime minister, ya kamata a ce ya sauka ya ba wasu wuri. Ya ce alhali ma farin jinin Putin ya dogara ne ga yawan propaganda kafar yaɗa labarai na gwamnati da kuma hukumar zaben ƙasar da ta hana wasu 'yan ƙasa da suka cancanta tsayawa takara. Putin, wanda tsohon ɗan hukumar KGB ne, zai tsaya takara ne a matsayin ɗan takarar je kai da halinka, abinda masu kula da harkokin siyasa ke cewa zai ƙara masa tagomashi saɓanin ɗan takarar jam'iyya na jikanayika. Sauran kawayen ƙasar dai suna yabawa shugaba Putin na dawo da martaban ƙasar tare da ƙara inganta matsayin Rasha a matsayar musamman matsayar ƙasar da take faɗa a ji a duniya, musamman akan rawar da take takawa a Syria da Ukraine.
Ladan Ibrahim Ayowe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To, a Najeriya rahotanni na cewa an kai wasu hare-hare a wasu ƙauyuka uku da ke ƙaramar hukumar Lau a jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya, lamarin da ya haddasa asarar rayuka. Daga yau ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Kamar yadda ma rahotanni suka bayyana, wasu mahara da ake zargin 'yan ƙabilar ɓace mane suka yi diren mikiya a wasu ƙauyuka uku a wani yanayi ne mai kama da ɗaukar fansa, inda ma suka kashe wasu dattawa da kuma rasa lafiyan da ke kwance a gidaje. Ƙauyukan da aka kai wa harin sun mako haya da Bujum, Donada da kuma Katibu, inda aka samu asarar rayuka baya ga kwana gidaje, kuma cikin waɗanda aka kashe ma har da dagacin Katibu, kamar yadda wani ɗan yankin ya tabbatar.
Bace mane suka taso daga Adamawa a ran Sabulo Club suka shiga Katibu, suka samu ƙabilunmu kamar Yandamawa na Katibu. Suka haɗu da suka yi lidin nasu aka kona mana garin, an kona Katibu gaba daya har da dagacin garin daga jawarun mu. Yanzu haka muna da gawaki a Federal Medical Center Jalingo, wanda za a janaidan su wannan safiyan nan. Kowanne aka binne su a can Donada aka kai su aka jafi da janaidan su mutum hudu, da mu gani ba kowanne aka kona su a cikin gidaje, wanda har yanzu ba mu tabbatar da rasuwansu ba.
To, dama akwai wani faɗa da ya faru a wajen ne ko da ya babu?
Ba wani abin da ya faru a garinmu. Abin da ya faru na Adamawa ne, mu kuma Katibu la local government ne a Taraba State.
Mafin da Umar Danburam, shugaban kungiyar Miyetti Allah Jun Arewa maso gabas, na kuwa cikin wayanda suka yi jana'izar gawakin da aka kawo Jalingo fadar jihar Taraba, ya ma buƙaci gwamnatocin jihohin biyu da su ɗau matakan gaggawa domin gano waɗanda ke da hannu a wannan hari.
Fulani mu mazana garin Bujum take karbar hukumar Laujiyar Taraba da garin Dona da garin Katibu take karbar hukumar Laujiyar Taraba jiya sun tashi da wani bala'i na kawo musu hari da aka yi da jihar Adamawa. Mutanen sun shigo da cewa su suna neman shanu sai suka ci gaba da kone-kone da kisan jama'a. A yanzu haka a rikon da muke da shi sun kashe mutane fiye da 10 a garuruwan nan sun kona gidaje. Sun ɗebe shanu kuma ya su garke takwas ba zai yi wata jiya ta ɗebi damuwanta ta zo ta zuba a mutanen Taraba ba. Don abin da suke yin nan ba matsalarsu ne na can kasan Pacama da Fulani Pacama ba, suna so ya zama da matsala ne gaba ɗaya hannun tsakanin jiha da jiha. Don haka abin da ke faruwa muna kira ga gwamnati Bindo da gwamnati Jalil Hussein Ishaku su ɗauki matakin lakume wannan hare-hare da ake kawowa. Idan har ba su ɗauka ba to ina ganin jihohinmu biyu duka zaman lafiyarmu zai wuya.
Amma tare da shugabannin ƙungiyar al'umma Pacama suka maida sun ma musanta zargin cewa su ne suka kai harin. Mr. Ibrahim Mufalturaki na ma cikin shugabannin matasan Pacama ya ce su ma an kai musu irin wannan hari, to amma kuma wannan ma ba su suka kai ba.
Ibrahim Abdulaziz, wanda ya wannan kalma bai mana adalci ba. Mutanen nan sun kawo mana yaƙi ne mutane sama da 350 a lokacin da muka tsare kanmu har sun kashe soja daya a wannan abun ajiya. A lokacin da suka kashe mana yan uwa da muka tashi muka tsaya shine suka juya suka koma wannan gurin. Duk kauyen da suka tare su sa wuta su kora shanu, amma ba bashin wurin suka sa wuta a Taraba ba bashin wurin suka sa gidaje wuta ba.
To wai ko me hukumomin tsaro ke cewa ne game da wannan hari da aka kai a Taraban? ASP David Misal shine makakakirin nan yan sanan jihar Taraba ya ko tabbatar da harin da ma kuma irin matakan da aka dauka.
Da hari ne wanda aka kawo wannan kai tarasa kauyuka duk kauyen da suka samu su fara cinna mar wuta. To da haka kuma aka samu asaran dukiyoyi wanda ba za mu iya kimanta a yanzu ba. Sannan kuma a yanzu yanda muke maka magana mun tabbatar da mutum kudu da suka rasa rayukansu. Sannan kuma tuni tun daga jiya da muka samu wannan labarin ci commissioner yan sanda ya riga ya tura tsarin jami'an tsaro a wajen wurin.
Ya mako da zuwa lokacin da nake hada hancin wannan rahoto. Tuni ma mataimakin kwamishinan yan sandan jihar Taraba ya ziyarci yankin Abare domin ganin halin da ake ciki. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kala kyauta a can jihar Rivers ko da ke kudu maso kudancin Najeriya, hukumomin tsaro ne suka ce suna ci gaba da ɗaukan matakan tsaro bayan aka kai wani hari a yankin Egbada na ƙaramar hukumar Emohua wanda shi ma ya sanadin mutuwar mutane da dama. Wannan hari na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan wani hari na daban da aka kai a ranar jajiberin sabuwar shekara, inda wasu 'yan bindiga suka farma wani coci suka harba mutane sama da 10 har lahira. Daga birnin Fatakul ga rahoton da wakilin muryar Amurka Lamidi Abubakar Sokoto ya aiko mana.
Musa Enamdi Omoni shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Rivers kuma ga abin da yake cewa.
Yes, but nothing has long been sent to the community. Our men have taken over the place. Sometimes have been arrested in connection with that attack.
Yace kawo yanzu an samu dawo da doka da oda a wuraren da aka samu tashi-tashin hankula a jihar ta Rivers. Domin mutanenmu na can suna aikin sintiri na musamman, kuma tuni aka riga aka kama wasu daga cikin waɗanda suka yi wannan ta'annati. Wani ɗan jihar ta Rivers da ke da suna Robert yace.
I'm Roberts and I think it was a planned thing because if it's not a planned thing it wouldn't have happened the way it happened and it could be some kind of reprisal.
Yace ina ganin wannan al'amari shiryayye ne kawai kuma tana iya kasancewa ramo gayya ce, amma dai duk da haka hukumomin tsaro a jihar Rivers, wani mazauni jihar ta Rivers da ke bibiyan irin waɗannan tashi-tashin hankula, Musa Sa'idu yace
siyasa ce ta kawo wannan abu. Mu fa yadda muke ji kashe-kashe da ake suka ce wai an yi amfani da su 2015 ba a biya su ba, shi yasa suke wannan kashe-kashen. Kuma nan baya ce sun kai wannan babban dan siyasa hari da yake kusa da gwamna, Allah ya tsallaka da shi. Abin da zamu ce dai ne su waɗannan dai abubuwan ta'addancin ƴan siyasa ne suka daure musu gindi ba wani. Ita gwamnati ne kawai za ta taya maganin wannan
tashe-tashen hankula waɗanda ke sanadiyar salwantar rayuka a jihar ta Rivers. An tabbatar sun fi tsananta a garuruwan Omoku da Eleme da Hoda ta Arewa da Omok da kuma karamar hukumar Onalge da ke jihar ta Rivers. Rikice-rikicen da kuma ake alakantawa da kungiyoyin asiri da kuma ake zargin 'yan siyasa da assasawa. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
To a jamhuriyar Nijar kuwa kungiyoyin addinin Islam ne suka gudanar da wani taro na musamman a yau Asabar domin jin hankulan jama'a akan manufofin addinin musulunci. bayan da aka gano wasu mutane na fakewa da addinin domin yada akidin haddasa fitina da kuma rarrabuwar kawuna. Wakilin Muryar Amurka a Yamai Suleiman Mumuni Burma ya aika mana da ƙarin bayani.
L'islam a été institué selon la nature première de l'homme.
Sanarwar haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi takwas masu da'awar yada addinin Islama kenan a yayin taron faɗakarwar da suka kira a masallacin Amir Sultan da kenan Yamai. Makasudin wannan haɗuwa shine jan hankalin jama'a akan illolin tsaurara aƙida, kamar yadda aka lura da wasu na fice gona da iri a lokacin gudanar da wa'azi, inji Sheikh Muhammadu Usman.
Duk wani abun da ke kokarin salwantar da zaman lafiya al'umma da daidaita al'umma bayan tana hada wuri daya a tarwatsa ta a maida ta wato al'umma madaidaiciya, ba mu goyen bayan irin wannan tunani da kuma neman wato bata kiran addinin musulunci zuwa ga waɗanda ba musulmi su kasa fahimta menene musuluncin, ba mu goyen bayan irin wannan. Da haka muke kira zuwa ga al'umma musulmi cewa su fahimci addinin musulunci addini tsaka tsakiya, wato zurfafawa ko wuce gona da iri ɗabi'a ce wanda ana samun ta a cikin al'ummomi mabambanta, kamar yadda ana samun ta har a gurin waɗanda ba musulmi ba, ana samun ta a gurin waɗanda suke a cikin al'adu ma suna wuce iyaka. To har muka gano kenan yanzu ana samun ta kuma da sunan addini, har waɗanda suna fitowa suna jan hankalin mutane suna tallata musu waɗannan manufofin kuma suna yi da sunan addini.
Limamin masallacin Amir Sultan Sheikh Muhammad Abdulrahman da ke nasa ba'asin a wannan taro ya yi tunatarwa ne akan mahimmancin adalci a addinance da ma yadda abin yake a tsarin zamantakewar al'umma.
Duk wanda yake tafiya a ƙarƙashin wannan manufar to yana tafiya ne a ƙarƙashin karantarwa na Alƙur'ani da Sunna da kuma ƙoƙarin neman haɗin kan al'ummar musulmi a duk inda suke, da kuma yin adalci wa musulmi a duk inda suke, haka ma yin adalci koma ga wanda ma ba musulmin ba da irin hukuncin da Alƙur'ani da kuma Sunna suka yi mishi. Babu ƙetare iyaka akan kowa, kuma babu yin sakaki akan al'amuran abinda suka shafi addini.
Cimma gurin da aka sa gaba dan kaucewa fitintunin da ke da nasaba da dalilan addini wani abu ne da ke buƙatar kula da tarbiyyar yara, in ji malamai.
Da haka muke kiran wato al'umma musulmi musamman iyaye da su kula da tarbiyyar ƴaƴansu, kar da sunan addini a ji ƴaƴansu a saka su wata hanyar da bata dace da musulunci ba, kuma su kansu matasan da an fi samun su cikin wannan hanyar su ma muke jan hankalin su zuwa ga cewa su je wajen malamai wanda suka karanci addini a biyata yanda yake yadda manzo Allah ya bar shi su koyi addinin nan, kar su yadda waɗansu rinka jan su gefe suna ba su wani tunani wanda ya sa a makarantar wa addinin musulunci.
A nan iyaye mata na da rawar takawa, in ji malama Maryama Ahmadu uwar gidan Salisu.
Tunda mace Laraba suka ce al'ummu madrasatun, mace uwa ita ce makaranta, kenan mace in ta shiryu gari duka ya shiryu, al'umma duka ta shiryu, muna da babbar gudunmuwa tunda mu ne ke tarbiyyantar da al'umma.
Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mumuni Barma, yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe ne da minti 18:04 na yamma da minti 18 a can birnin na Yamai da Yaounde da N'Djamena da kuma Abuja Nigeria. Kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka, yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar mijin Hajiya Malam Bala Muhammad Damban, jahar Bauchi, kan tarihin abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri, da kuma ansar tambayar Gambosani Gombe mai son jin dan takaitaccen tarihin dajin Amazon, da kuma shin ko gaskiya ne dajin ne ya fi girma a duniya. To bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambayar mijin Hajiya Malam Bala Muhammad Damban kan tarihin abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri. Idan mai tambayar na saurare da ma sauran waɗanda suka yi irin wannan tambayar kwanan baya, to ga ci gaban ansar daga gogon kansa wato Baba Yakubu Makeri, wanda zai dora kan bayanin shigowar Hausawa a Ghana.
An ka duba akwai dadadin tarihi game da shigowar Hausawa a kasar Ghana, shine kamar da na ga ma masu fataucci waɗanda suka yi watsa addinin musulunci da kuma sojojin da Turawa suka zo suka kawo su a Ghana. To kana samu a ko ina, to amma idan ka zo ni ainihin inda na fito a Kumasi nan kana samu waɗanda suka shigo masu fatauci daga arewacin Ghana suka kafa wani wuri da ake kira Salga suka kafa kasuwa da ake kira Salga kamar yadda ka sani a Kano akwai abin nan Salga to suka zo suka kafa wannan kasuwar cikin haka ne saukowa sai suka zo mafi yawancin suka zo suka yi kaka gida a wurin Ashanti saboda Ashanti na da ƙarfi suna da arziki suna da harka da kasuwanci da suna da dadi wasu kuma na musu aiki ne irin aikin labor da sauransu to amma Hausawa sun zo ne da kasuwanci su yi kasuwanci da Asanti akan haka suka yi kaka gida suka zauna wurin ko kai ina jin ka yi gane wallahi ba yi hankali ba sai ka yi kaka gida don gane dadi ne da shi
to kafin mu yi nisa mu san dadin Ghana shin cikin waɗannan rukunonin wani rukuni ne zuri'ar ku ta fito
Eto zan iya ce ma daga masu fatauci ne ko da yake ba masu fataucin shekaru 300 ba amma zan iya ce ma sama da shekara 100 don saboda kakan kakana ana ce masa Malam Usman ya shigo Ghana cikin abin nan 18th century ya kamata ce 18th century
ƙarni na 18
ya shigo to ƙarni na 18 sannan yayi zaman sa a Salga shekaru da dama sannan ya ƙaraso Ashanti saboda sarkin Ashanti a wannan lokacin idan aka nada sarkin Ashanti yana daukan wato malami wanda yake zai rika bashi shawara wari wurin rubutu wurin da sauran abubuwa to wani sarkin Asantin da aka nada shi sai ya bar aka je aka dauko shi daga Salagan bafilace ne na katsina mutumin kurfi ka gane aka zo da shi Kumasi to da aka zo da shi Kumasi ya zauna har ya zo ya kai lokacin da shugaban Hausawa na wannan lokaci ya kwan babu ana neman wanda za a nada shugaban Hausawa wato sarkin Zango ana neman wanda za a nada Sarkin Ashantin ya tsaya mai sannan kuma ƴan gari suka kama mai aka nada shi to shi nadin da aka mai an nada shi shekara 1905 shi yasa wurin shekaru sama da 100 da yayi sarautar to ka san ko bai zuwa yau gobe a bashi sarauta ya zo ya debi wasu shekarun sannan aka bashi wannan sarauta sannan kuma in ka zo kan to shi mahaifi na ne mahaifinsa shi ne za a iya cewa bai dade da zuwa ba saboda shi wansa ana ce mai Madugu Ango kanawa ne daga ya sunan shi Agalawa ka fahimci to bayan abin nan Madugu Ango ya zo ya zauna ya samu amfani ya yi kuɗi har yana sauke bakin kanawa a Kumasi to lokacin da shi abin nan kakan nawa da ya tasa ya samu labarin wansa yana Ghana to dalili kenan da ya taso ya zo ya samu wansa shine zan iya ce ma wurin kaman shekaru kaman 90 wanda yake sun wuce ka gane sannan kuma in ka zo ta bangaren mahaifiyata kamar yadda na ga ma tun farko ta bangaren mahaifiyanta ne na dauko ma wannan basarakin da na ce ma ainihin sa mutumin kurfi ne amma mahaifinta ana ce mai shine Mamman Daddiko shi kuma mahaifin sa mutumin Fanisau ne daga Kano ana ce masa Jibrin yawa to Jibrin nan shine ya taso ya shigo Mali sannan ya zo Ghana to daga Malin ya auri mace da ake kiranta Dikko to Dikko nan bafilata ce daga Mali ya aure ta suka zo Ghana to da ya kai Kumasin ne dai ba zancin komawa don daga Kumasin a wurin shekara 1900 da wurin 20 da wani abu an bashi ma dawaki na abin nan sarkin Zango Kumasi wato yanda aka yi suka shishigo kenan har aka zo aka samu zuri'ar mu
bayanin da kai na yadda aka yi ta shigowa a lokuta daban-daban kuma daga rukunoni daban-daban ya dace da irin yadda nakan ji kukan yi Hausa a Ghana sai ka ga mutum yana katsananci yana sakkwatanci yana gashi dai a lokaci guda yawa shin wannan na da nasaba da yadda kuka surku bayan kun taho kuka dauki kanku a matsayin Hausa a dunkule barunku da wannan bakaɗi ne wannan ba sakkwace ne wannan da sauransu
eh to kamar yadda ka sani a lokacin da su mutanen da suka zo baka tsine na katsidanci baka ne na kananci ba sakwace na sakwatanci ba zamfare na zamfaranci kowa dai na irin nashi to amma a kwana a tashi ƴaƴan da suka haifa sun hadu suna daukar nawan su dauki nawan su dauki nawan har yazo ya kai ma yanzu ba zancin Hausa Hausa ce da ake dauka na baka tsine na baka ne da sauran su ba yanzu sai sauran kabilu ma da suke cikin zango ake zaune da su a zango sai kuma muka fara daukan ya sunan shi yadda suke magana
lafazin su sai ya shiga Hausar ku
sai ya shiga Hausar mu to dalili da kake ji ke da duk inda dan gane kai da jin Hausa zaka samu irin waɗannan kurakurai da nike faban gyara su a daga
wato dai Hausar Ghana dai
yawa
ta Najeriya ce amma inkiya a Ghana
yawa an samu
an wannan
abubuwa sun
yawa to malam baba iyali fa
ko shakka babu kamar yadda ka sani ina da iyali kuma muna zaman lafiya sai dai muna jiran lokacin da Allah zai muna baiwa na abin haihuwa
to Allah ya kawo wannan lokacin sanan ko zaka bamu labari koko tarihin zuwan ka Amurka yadda akai har ka zo ka Amurka
to kamar yadda ka sani wato Amurka na jin kafin ma zo wannan karo na zo kamar wurin su uku sannan har ya kai ni ga wannan lokaci to kamar yadda ka sani komi da lokacin sa kuma idan lokaci ya kai to lalle ne sai abu ya faru da farko dai ina zaune ne a matsayin wakili na wannan gidan kuma na fara wannan aiki a matsayin wakili na Accra na jin shekara 2006 yau wurin shekara 11 kenan zamu je 12 da nike wannan nike aiki a matsayin wakili to shine da lokaci ya kai nike gani to akwai wasu ƴan uwa kuma da suka bude irin abin nan radio da ake sarrafa shi ko kuma ake watsa shi ta yanar gizo ana ce mai online radios daga birnin New York su ne suka buƙaci taimako na kaga ni na suka buƙaci taimako na in zo in taimaka musu na zo kuwa ni da su muka yi aiki na wani lokaci ne dai to sannan daga bisani shi shugabanin nan gidan kuma yana ganin lokaci ya yi da ya kamata a bani dama in zo in yi aiki a nan
yanzu sai kuma ansar tambayar Gambasani Gombe mai son sanin ko da gaske ne dajin Amazon ne ya fi girma a duniya da kuma dai dan takaitaccen tarihin dajin idan mai tambayar na saurare ga ansar da muka taba bayarwa kwanan baya kan tambaya makamanciyar taka lallai kan katafaren dajin Amazon mai cike da kurmi da kuma ruwa shine dajin da ya fi girma a duniya Dajin na Amazon na da fadin mil miliyan 3.7 murabba'i. Dajin na dauke da nau'ukan halittu kimanin miliyan 50 zuwa 70. Hasali ma ana wa dajin na Amazon kirari da sunan huhun duniya saboda shi ke samar da kashi 20 cikin 100 na iskar oxygen din da duniya ke bukata bayan ya sarrafa iskar carbon dioxide din da dabbobi da masana'antu sukan fitar. Dajin na Amazon dai ya samo sunansa ne daga kogin Amazon wanda shine mamarayar dajin. Kogin ya soma ne tun daga kasar Peru sannan ya kada ya ratsa rabin sashen arewa na kudancin Amurka. Sannan ya hade da tekun Atlantika a Belém da ke Brazil. Hasali ma dajin na Amazon ya ci fiye da rabin kasar Brazil. To sai a kasance da mu makon gobe dan jin ci gaban tarihin abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri da kuma ansar wasu tambayoyin. A madadin Baba Makerin da wanda ya hada mana sauti ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
Kuma da yanzu kuma ga labarai a takeice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter da yammacin jiya Juma'a yana yabawa Senator Rand Paul game da wato kalamansa na kawo ƙarshen taimakon da ake baiwa ƙasar Pakistan.
To ma sauraro duka abin da ya sauka kenan a cikin wannan shiri na wannan lokaci sai kuma an jima insha Allah za mu saki dawowa da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Kafin nan idan ana son a saurare mu a duk lokacin da ake so da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzaya shafukanmu na internet inda za a kalli waɗannan labarai wato a voahausa.com ko kuma sashin.com. Yanzu a madadin shi ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya haɗa mana shirin baki ɗansa, sai kuma injiniyanmu Mr. Lopes Mahmud Lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa, Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.